This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 25 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Suleja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya. A yau ne Amurka za ta tura wata tawaga zuwa Niger domin fara tattaunawa da jami'ai a birnin Yemen kan janye jami'an Amurka fiye da 1000 da ke Niger. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya jaddada wajibcin ci gaba da alaka tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa ana ci gaba da cece-kuce kan bidiyon wani gwamna da ke watsi da kuɗi ga magoya bayansa 'yan kwanaki bayan hukuncin ɗauri kan Bobrisky bisa irin wannan laifin.
Inda bakke suke, to me yasa ido na gani ma? Duk da aka kana da wannan laifi, to a hukunta shi yadda ya kamata. In an yi haka, to za a samu sauki.
A jamhuriyar Niger kuma an gudanar da wani taro tsakanin hukumomin kasar da na Amurka kan yadda kasar ta Amurka za ta kwashe dakarunta daga kasar.
Garin nika kaman American sun yi dattaku bisa ga turawan horarsu ba su yi wata-wata ba, ba su yi wata tsugulgula ba da aka bukatu su ta yi su.
To za mu kawo muku cikakkun rahotannin har ma da shirinmu na lafiya uwar jiki. To amma sai a gyara zama domin somawa da kashin farko na labaran duniya tukunna.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a daren jiya Laraba wanda ya lalata ginin da ke Suleja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An dauki tsawon sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin ƙwarya inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-gine da ke kewaye kamar yadda kakakin gidan yarin Adamu Duza ya sanar a yau Alhamis. Jami'an hukuma na farautar fursunoni da suka tsere sun ce kawo yanzu sun samu nasarar cafke 10 daga cikin su tare da taimakon wasu jami'an tsaro. Duza ya ce muna aiki tukuru don ganin mun kamo sauran, ya ce an kuma umarci jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoto ga hukumar tsaro mafi kusa. Tserewa daga gidan yari ya zama babbar matsalar tsaro a Najeriya da cinkoson jama'a da karancin kuɗaɗe da kuma matakan rashin tsaro suka haifar. A yau Alhamis ne Amurka za ta tura wata tawaga zuwa Niger don fara tattaunawar baki da baki da jami'ai a birnin Yemen kan janyewar jami'an Amurka fiye da 1000 da ke cikin kasar da sojoji ke mulka. Niger ta kasance wata muhimmiyar cibiyar ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin, amma gwamnati da ke mulki a yanzu ta rundunar soji wadda ta hamɓarar da shugaban ƙasar a bara a watan Maris ɗin da ya gabata ta ce ta kawo ƙarshen yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da Washington. Amurka ta ce ta amince da janye sojojinta a makon da ya gabata kuma za ta tura tawaga zuwa birnin Yemen cikin 'yan kwanakin nan. A ci gaba da tattaunawar, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jakadiyar Amurka a Niger Kathleen Fitzgibson da babban hafsan soji na rundunar sojojin Amurka a Afirka Major General Ken Ekman za su gana da wakilan gwamnati da ke mulki a Niger a yau Alhamis 25 ga watan Afrilu don fara tattaunawa kan janye sojojin Amurka cikin tsari daga Niger. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya jaddada wajibcin ci gaba da alaka tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. A safiyar yau Alhamis, Blinken ya tattauna da Chen Jinin, sakataren jam'iyyar Communist ta kasar China na birnin Shanghai. Blinken ya ce,
"We have an obligation for our people and indeed an obligation for the world to manage the relationship between our two countries.
Muna da haƙƙi akan al'ummarmu, kuma haƙiƙa wajibi ne ga duniya ta tafiyar da dangantakar da ke tsakanin ƙasashenmu biyu cikin mutunci. Wannan shine wajibci da muke da shi, kuma wanda muka ɗauka da muhimmanci. Ina ganin alƙiblar shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping shine ci gaba da gina waɗannan hanyoyin ganawa tare da tabbatar da ɗorewarsu. Da kuma tunkarar bambance-bambancen da ke tsakaninmu, don haka a yau ina godiya da kasancewa ta a nan. A yayin tattaunawa da ɗaliban Amurka da China da ke jami'ar New York ta Shanghai, Blinken ya jaddada muhimmancin faɗaɗa mu'amala tsakanin ɗalibai da masana da harkokin kasuwanci. Ana sa ran Blinken zai gana da shugaban China Xi Jinping da yammacin gobe Juma'a a birnin Beijing. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi taron manema labarai a birnin Beijing kafin ya dawo Washington.
An jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniyar. To amma kafin nan bari mu soma a Najeriya da ake cigaba da cece kuce kan wani hoton bidiyo da ke yawo wanda ke nuna wani gwamna yana watsa kuɗi ga magoya bayansa. Lamarin da ya haifar da matsin lamba ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Wannan na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da EFCC ɗin ta gurfanar da Bobrisky a gaban kotu bisa laifin liƙin kuɗi a wajen biki, inda kotun ta yanke masa hukuncin ɗauri na tsawon watanni shida. Wakilin mu a Abuja Nasira da mai alhikaya na ɗauke da rahoton.
Kakakin hukumar EFCC Dele Oyewole ke bada tabbacin sun ga bidiyon gwamnan da yake yawo a yanar gizo, kuma suna nazartar faifan don ɗaukar matakin da ya dace. A nan ba mamaki EFCC ka iya tura takardar gargaɗi ga gwamnan, don a yanzu ba za ta yi gurfanar da shi gaban kotu ba don kariyar da yake da ita. Gurfanar da wanda ya sauya jinsi zuwa mace, wato Bobrisky, da EFCC ta yi gaban kotu don liƙi da naira har kotun ta Lagos ta ɗaure shi wata shida, ya jawo sukar matakin na EFCC ka iya takaita kan waɗanda ba su da tagomashi a madafun iko. Don watsa naira ɗabi'ar wasu daga manya ne a Najeriya. Dan canjin kuɗi da ke mu'amala da takardun kuɗi kullum Alhaji Sani Imam Dogon Daji ya ce laifin ya shafi ajin 'yan jari hujja ne.
Saboda haka ina kira ga hukumar EFCC, in da gaske suke to mun sa ido mu gani mu ma duk wanda aka kama da wannan laifi to a hukunta shi yadda ya kamata. In an yi haka to lalle za a samu sauki, amma ba wai wani laifi a hukunta wani, wani kuma ga shi an bayyana laifin nashi, amma magana haka za a jeri ce ta takarda. Ba abin da aka yi daga baya, saboda haka ya kamata hukumar EFCC wannan doka da ta kawo yana da kyau, a yi wannan abu a zai taimaki wannan ƙasa, saboda duk wani mai hankali zan shi zai ɓaci kaga takardu yadda suke dakon-dakon wasu wuraren mace kaga an ɗauki wannan selective an ɗauka an jibgina, saboda wajen faɗace-faɗacen neman kuɗaɗen da an yaya gare da su.
Tsohon mamba hukumar Raya Iri ta Najeriya Ibrahim Musa ya yi ba EFCC don matakin da ya ce zai tilasta wasu samun kishin ƙasa ko ba shiri.
Ya kamata mutunta kuɗaɗen ƙasarmu, duk da al'adu ne na ƙasashe irin na Afirka tun iyaye da kakannu tun lokacin sileluwa da su wuri. Za ga idan an zo ana yin biki ko ni shahararren mawaƙi ya zo ya sauka a gari, za ga ana masa wannan liƙin. Amma yanda ake yin liƙin yanzu ake zubar da kuɗin, kuma ake walakanta, za ga bandar gudanar 100,000 wani ya yanka ya watsa su a cikin taro, kuma alhali ƙila ma makwabcinsa ya kwana bai ci abinci ba. To ina ganin wannan abun gaskiya ba daidai ba ne ba, ka kamata hukunta duk wanda ya aikata wannan laifi.
Dan siyasa Abacha Ibrahim na da ra'ayin takatsantsan wajen ɗaukar matakin gabanin gagarumin aikin wayar da kan 'yan ƙasa, duk da matakin tauna tsakuwa ne.
A yadda mutanen mu ko kuma 'yan siyasa suke walakanta naira musamman a wurin biki, wannan ba daidai ba ne, kuma duk wanda ya ba daidai ba in sun san wanda kama shi a hukunta shi ya zama izinin wa sauran mutane.
EFCC ta fitar da sanarwar za ta shiga farautar masu wulakanta naira a bukukuwa, kulab-kulab da sauran wajajen shagali. Nasura da Maili kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da mu alhikaya. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Jami'ai a Ukraine ta tsakiya sun ce a yau Alhamis wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya raunata akalla mutane shida a yankin Cherkasy. Ihor Tubret, gwamnan yankin Chakasi, ya ce tashe-tashen bama-bamai da barbishin makamai masu linzami sun lallata gidaje kusan 50. Babban jami'i da Rasha ta saka a garin Zaporozhye na kudancin Ukraine da ke gargashin ikon Rasha ya ce, a yau Alhamis wani hari da jirgin Ukraine marar matuki ya kai ya kashe mutane biyu. A yau Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gode wa Birtaniya kan sabbin takunkuman da ta kakaba wa Rasha da kuma tallafin samar da dalar Amurka miliyan 600 ga Ukraine, yayin da ministan kudin Birtaniya Jeremy Hunt ya kai ziyara birnin Kyiv. Manoman Sudan ta kudu da suka dogara da hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a yankunansu sun ce suna fargabar rasa harkokin kasuwancinsu na amfanin gona idan har Majalisar Dinkin Duniya ta ɗauki matakin barazanar da take yi na rage ayyukanta a ƙasar. Hakan na zuwa ne bayan da Amurka da Tarayyar Turai da kuma Birtaniya suka bayyana damuwarsu kan matakin da Juba ta ɗauka na sanya haraji kan wasu kayayyaki da Majalisar Dinkin Duniya take saya. Tuni dai tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu ta rage ayyukanta na tsaro a ƙasar. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Sudan ta kudu Nicholas Haysom ya ce matakin da Juba ta ɗauka na aiwatar da sanya haraji kan ayyuka daban-daban da Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu take yi zai haifar da mummunan sakamako da suka hada da rage kayan agaji da sauran tallafin jin kai. Haysom ya ce,
"Some are concerned that our fuel has been blocked by various authorities and we are unable to implement our
mandate." Damuwar mu a nan ita ce hukumomi sun toshe mana hanyar man fetur kuma ba za mu iya aiwatar da ayyukanmu ba, ciki har da muhimman abubuwa waɗanda suka shafi tallafawa 'yan Sudan ta kudu, ciki har da isar da agaji da abinci ga al'umma da ba su da ƙarfi. Wata sanarwa haɗin gwiwa da Amurka, Canada, Tarayyar Turai, Faransa, Germany, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland da Birtaniya suka fitar sun zargi Juba da sanya haraji kan wasu kuɗaɗe da aka amince da su wanda ya sabawa tsarin ƙasa da ƙasa da kuma dokokin Sudan ta kudu.
Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Alhamis, jami'an Amurka sun fara tattaunawa da shugabannin gwamnatin mulkin sojan Niger a birnin Yamai tare da nufin tsara ficewar dakarun Amurka 1,100 da ke girke a jihar Agadez shekaru sama da 10 da suka gabata. Ana tsarin kuma wata tawagar da wato ta daban za ta isa kasar ta Nijar makon gobe domin tabbatar da yin komai cikin mutunta juna. Wakilin mu Suleiman Muni Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Sanarwar da ofishin kakakin gwamnatin Amurka ya bayar a yammacin jiya Laraba na cewa jakadiyar Amurka a Nijar Kathleen Hitzbon da daraktan dubarun aiki da tsare-tsare a rundunar sojan Amurka mai sansani a nahiyar Afirka General Ken Ekman na ganawa da shugabannin majalisar CNSP a yau Alhamis 25 ga watan Afrilu a nan Yamai domin canza yawu game da yadda za a tsara ayyukan kwashe dakarun Amurka daga Niger cikin kyakkyawan tsari da mutunci. Malam Sabo Saidu, wani fitaccen dan siyasa da ya taka rawa a shirin mayar da Niger kan tafarkin demokradiya a farkon shekarun 1990, ya yaba da wannan yunkuri.
Garin nika kaman American sun yi dattaku bisa ga turawan horarfi ba su yi wata-wata ba su yi wata tsugulgula ba da aka bukatu su tahiyar su sun gama su za su tahiyar su kuma za su tsara tahiyar. Abinda muke fata ya za an yi shi bisa tsari.
A nan gaba a makon gobe mataimakin sakataren tsaron Amurka mai kula da ayyukan musamman Christopher Meyer da daraktan cigaban rundunonin sojan Amurka Lieutenant General Doug Anderson za su sauka Yamai domin halartar taron bin diddigi don ganin an gudanar da ayyukan kwashe sojojin na Amurka cikin yanayin haske da mutunta juna. In ji wannan sanarwa wacce ta kara da cewa Amurka na alfahari da hulɗar fannin tsaro da irin sadaukarwar haɗin gwiwar sojojinta da na Niger a bisa la'akari da nasarorin da alakar kasashen biyu ta samar wajen wanzar da zaman lafiya a Niger da ma wannan yanki baki daya. Masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustafa Abdullahi na cewa diplomasiya ta yi tasiri a wannan sha'ani.
Abinda aka yi mahauran shi abin kumya ne, to ina tsammani Amurka tana so ka abin da ya faru da Faransa ko da wasu kasashe su faru gare ta. To kenan kaga dole ne ta samu hanya ta sulhu, hanya mai daraja wadda ya kamata a raba gari tsakanin da ita da Nijera.
Rashin cimma daidaito da majalisar CNSP dangane da batun zaman sojojinta a Niger ya sa Amurka yanke shawarar ba da kai bori ya hau, yayin da ake sa ran mataimakin sakataren Amurka Kurt Campbell zai yi rangadi a Niger a watannin da ke tafe, a cewar wannan sanarwa.
Da yanda aka yi kudin da suka sa don su yi wannan runduna ta su a can jiha Agares suna da yawa. To amma da ma aiki kowane fani na diplomasiya yana da hatsari na a samu cigaba, yana da hatsari na ba za a samu cigaba ba.
Ba a cewa kwata-kwata ya zan babu wasu rafor da Amerikan ko da a fannin tsaruri, kamar abinda sojojin buga bukata horo ne da dubarar yaki da kuma kayan yaki. Ina yin mayaka ne, muna da mayaka.
A ranar 16 ga watan Maris na 2024 ne gwamnatin rikon kwariyar Niger ta bada sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da Amurka sakamakon abinda ta kira rashin halaccin yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a 2012 da sunan yaƙi da ta'addanci. Kasa da wata guda bayan ɗaukan wannan mataki, Niger ɗin ta sanar da isowar wasu makaman kare sararin samaniya daga Rasha, haɗe da wasu dakarun ta kimanin 100 masu aikin horo, a ci gaba da faɗaɗa hulɗarta da manyan ƙasashen duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. To a jamhuriyar Niger ɗin dai za a iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Baya ga haka ma ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Bangaren lafiya bangare ne da ke da matukar muhimmanci wajen inganta da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin ci gaban ƙasa. Wannan yasa gwamnatin Najeriya ke tafaɗi tashi da kuma tsare-tsare domin ganin cewa an bunƙasa harkar lafiya a ƙasar. Daga cikin waɗannan tsare-tsare akwai samar da lafiya na bai ɗaya, wato universal health coverage, da kuma samar da ingantattun magunguna da sauransu. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alifati, inda ya fara da yi mana bayani kan inda aka kwana a batun samar da lafiya na bai daya.
Gwamnatin tarayya ƙarshen shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu tana da kudiri na kokarta wajen samar da lafiya na bai daya, wato universal health coverage, farawa da harkar lafiya na mataki na farko primary health care, wadanda akwai centers wato asibitocin shakatafi da yawa sun kai 8,000 a Najeriya, wanda muke kokarin yanzu a ba su dama ta hanyar kudade da za a tura musu, yanda ma'aikata za su samu daman aiki da magungunan da kayan aikin, sannan kuma daga nan zuwa shekara uku a bunƙasa su kai 17,000. Wannan shine kudirin da shugaban ƙasa ya bayyanar a watan Disamba na shekara 2023. Wannan ɗaya kenan daga cikin take-take da aka ɗauka. Na biyu shine farfaɗo da ilmantarwa wa ma'aikatan aiki, wato na can mataki na farko, wato frontline health workers. Shirye-shiryen da muke yi kenan na wata da watanni yanzu, za a zo a yi launchin ɗin su, muna sa aniyan ma'aikatan lafiya na frontline wato na mataki na farko 120,000 a cikin shekara uku, da wato an ƙara musu tuni akan ilmantarwar su yanda su kula da al'umma, sannan da tsare-tsare na kawo magunguna domin a fara samun sauki, domin akwai jama'a da suke wahala domin neman kuɗin magani ya zamanto da matsala. To banda wannan akwai abin da ake kira vulnerable groups fund. Wannan tsari ne na hukumar inshora na ƙasa, National Health Insurance Authority, wanda gwamnatin tarayya take bada bangaren kudadenta domin a biya wannan premium ɗin, wato wanda ba su da ƙarfi su samu daman samun magani ba tare da sun biya kuɗi masu yawa a asibitoci ba. To wannan shi ma shi a cikin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi karshen shi shugaban ƙasa. Wahalhalun da ake ciki a ƙasarmu mun san cewa abubuwa suna da wahala a yanzu, kuma shugaban ƙasa yana sanar da shi duk ƙoƙarin da muke yi neman mafita ne. Bayan wahala akwai sauƙi. To wannan wahalhalu da suke ƙasarmu muna ganin cewa da taimakon da gwamnati ke shiryawa, taimakon Ubangiji za a samu mafita idan mutane suka yi haƙuri har wannan shirye-shiryen da gwamnati ta tsara su fara bayyanuwa. Amma a yanzu haka akwai mata wanda suke samun kulawa a na mataki na farko wajen antenatal care kusan 200,000 a kowane wata. Akwai wanda suke samun kulawa wajen aihuwa a asibitocin mataki na farko da kulluma wanda gwamnatin tarayya take bayarwa. Akwai ma'aikata na lafiya da likitoci da ungozomi da nurses wajen 2,500 wanda aka ɗauke su a asibitoci na mataki na farko ta hanyar hukuma na kulawa da lafiya na mataki na farko. Wannan ina magana ne duk faɗin Najeriya, amma farawa aka yi kuma warwarewar harkar lafiyar Najeriya ba yau ya fara ba, ba ƙarshen wani gwamnati ya fara ba, ya fi shekara da shekaru abubuwa suna taɓarɓarewa. Yanzu ne abu tura ta kai bango, amma gwamnati nan ta shugaba Tinubu ta ya kashin ƙoƙarinta kuma tana kai, kuma ba za ta daina ba, za ta ci gaba. Kuma kamar yadda kowa ya sani, gwamnatoci na jihohi 36 sun zo mun rattaba hannu a watan Disamba da ya wuce a nan Abuja na health sector renewal, inda suka sa hannu cewa za su yi abin da gwamnati tarayya take yi, to su ma za su yi nasu ƙoƙarin, za su ƙara ba da dama da kuma sa kuɗaɗe na jihohinsu domin a tabbatar da an bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko. Sai ɗauki lokaci kafin a ce ko ina da ko ina kowane lungu da saƙon Najeriya an samu wannan abin. Amma dai an fara, kuma kiranmu shi ne su ma jihohinsu ci gaba da tallafawa, sannan kuma al'umma da su ma'aikatan lafiyan su ma su yi su dubi yanayin da al'umma take ciki, su ma su taimaka su ci gaba da kulawa da jama'a, da mata masu juna biyu, da mutane masu neman rigakafi, da wanda ba su da lafiya, a samu dai a wuce wannan lokaci kafin sauƙin ya zamanto ya faɗaɗa.
To mai girma minista, kwanan nan an samu ɓullar cuta a wani lokacin sai a ce strange disease, wato cutar da ba a san ma menene ba, kuma hakan ya faru a jihohi kamar Sokoto da Kaduna. Shin me ke faruwa ne, ganin cewa akwai hukumomin da ke kula da kuma kare yaduwar cutuka a ƙasar?
To annoba ba sabon abu bane yakan faru. Yawanci annobobin da suke aukuwa yanzu sun ma ragu. In za a iya tunawa kwanakin baya ai annoban ciwon sankarau ne ake samu ya kashe mutane da yawa. To amma domin an yi rigakafi kuma Allah ya kiyaye, yanzu wannan annoban ta ragu. Kaɗan ne kawai ake jin labarinta, kamar a jihar Yobe da jihar Adamawa da sauransu. Wannan abin da ta ɓullo a asibitin 44 ba sabuwar cuta ba ce, cutar lassafi ba ce. Lassa kuma ƙwayan cuta ne wanda ya fi shekara 50-60 da aka gano shi a arewa maso gabashin Najeriya, garin Lassa, wanda ɓeraye da suke zuwa kusa da gidajen mutane su suke gurɓata abinci ko ruwa, inda in mutane sun sha, idan ɓera ko ya yi sa baki ko kuma an yi fitsari a kai, aka zo kuma aka ci abinci a kai, to sai a samu kamu da wannan cuta. Mutane ko ba su fahimci wannan ba, saboda haka sai a baza abinci ko a bar abinci a buɗe, tunda wannan ɓerayen su suke kawo wannan cutar. Amma abin da gwamnatin tarayya take yi shi ne tabbatar da faɗakarwa da jama'a, tabbatar da cewa akwai kaya na kare ma'aikatan lafiya domin cutar tana yaduwa ta taɓa su, sannan kuma akwai magani da ake bayarwa, ribavirin, in an san mutum yana da shi, tana zazzaɓi ne mai tsanani, akwai magani da muka tura a Isurjin da wannan abin ya auku, yanda za a rage rasa rayuwa idan mutum ya ma samu da wannan cuta ɗin. Fatanmu shi ne cewa nan da ba da jimawa ba za a samu rigakafi na cutar lassa, kuma mun yi kwamiti da za su fara bincike akan kawo rigakafi da cutar lassa, amma har yanzu ba a kammala wannan ba. Tsare-tsaren ake yi nan ɗan lokacin, Allah ya sa an samu wannan rigakafi, muna ga za a kai ga lokacin da watakila yawanci mutane za su samu rigakafi ba ma sai su samu wannan cuta ba. Amma kafin nan dole mutane a hankalta a kula da abinci, a kula da tsaftace muhalli, yanda ɓeraye da suke kawo wannan cutar su ya shigo da ita cikin al'umma, ba su samu kusanci da abinci ko ruwa ba. A riƙa rufe abinci a gida, a riƙa kulawa da tsaftace muhalli, yanda wannan cutar ba ta saurin yaduwa ba.
To mai girma minista, akwai wasu kuɗaɗe wanda ɓangaren lafiya ya samu a wannan gwamnatin, shin waɗannan kuɗaɗen na menene?
Cikin tsarinmu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko, primary health care yana shine ginshiƙi na wannan tsarin, kuma bunƙasa ta dole sai da dama da gwamnati ta sa kuɗinta. To wannan kuɗi naira biliyan 50 da muka ajiye, wanda za mu tura shi wa jihohi a watan March zai je ne ga asibitoci na shakatafi 8800 a duk faɗin Najeriya. Kowanne za a ba su daga cikin wannan, kuma idan suka samu za mu zuba ido ya zamanto an yi amfani da wannan kuɗi ɗin domin taimakawa ma'aikatan lafiya da suke wurin da magunguna da jama'a za su amfana da shi, da kuma gyare-gyare na wannan asibitocin, da kuma sa ido akan cewa kada a yi wani abu da wannan kuɗi wanda ba shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta ba. Sannan kuma kiranmu ga jiwon rashin jiwo shi ne, in gwamnati ta ba da wannan nata, su ma kuma su ba da nasu kashi 25% na abin da suka samu nasu gudumawan, tunda harkar lafiya ya buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi duk su haɗa hannu. Banda wannan biliyan 50 ɗin wanda za mu yi wannan a kwata ɗaya ne, a sauran kwatas da za a yi a wannan shekara akwai fiye da biliyan 100 kuma wanda sai ma za a kai shi ga wannan hanya, tare da kuma tallafi da muka samu daga masu gudumawa a kasar mu domin mu cimma burinmu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko. To duk yadda muke so, duk yadda shugaban kasa yake so gyara harkar lafiya, dole sai ma'aikatan lafiya wanda kuma hakkin asibitocin ne kansu sun yi tsayin daka tabbatar da cewa wannan kuɗaɗe in an ba su sai amfani da shi da ya kamata, domin in ba su yi ba jama'a ba su ga amfani shi ba. So mu dai za mu yi namu bangare, amma kuma muna kira ga su kuma idan an ba da wannan dukiyan al'umman su tsaya a kai su ga cewa an yi amfani da shi da al'umma su amfana.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa, inda ministan lafiya na Najeriya zai ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ake ɗauka game da tsadar magunguna a ƙasar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a daren jiya Laraba, wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya, kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An dauki tsawon sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin ƙwarya, inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-gine da ke kewaye. Jami'an hukuma na farautar fursunoni da suka tsere sun ce kawo yanzu sun samu nasarar cafke 10 daga cikin su tare da taimakon wasu jami'an tsaro. A yau Alhamis ne Amurka za ta tura wata tawaga zuwa Nijar don fara tattaunawar baki da baki da jami'ai a birnin Yamai kan janyewar jami'an Amurka fiye da 1,000 da ke cikin kasar da sojoji ke mulka. A ci gaba da tattaunawar, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jakadiyar Amurka a Nijar da babban hafsan soji na rundunar sojojin Amurka a Afirka za su gana da wakilan gwamnati da ke mulki a Nijar a yau Alhamis 25 ga watan Afrilu don fara tattaunawa kan janye sojojin Amurka cikin tsari daga Nijar. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya jaddada wajibcin ci gaba da alaka tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. Ana sa ran Blinken zai gana da shugaban China Xi Jinping da yammacin gobe Juma'a a birnin Beijing. Manoman Sudan ta kudu da suka dogara da hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a yankunansu sun ce suna fargabar rasa harkokin kasuwancinsu na amfanin gona idan har Majalisar Dinkin Duniya ta ɗauki matakin barazanar da take yi na rage ayyukanta a ƙasar. Hakan na zuwa ne bayan da Amurka da Tarayyar Turai da kuma Burtaniya suka bayyana damuwarsu kan matakin da Juba ta ɗauka na sanya haraji kan wasu kayayyaki da Majalisar Dinkin Duniya take saya.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, har ma da injiniyar mu ta yanzu Saida Hamdun, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.